Yi tunanin wata rana kuna zaune a gari cikin zaman lafiya, ga kuma kasuwancinku yana bunƙasa, kuma mazajenku suna noma. Gidanku shine mafakarku. Kwatsam sai jami'an tsaro suka zo gidanku ba tare da sanarwa ba. Suka hargitsa muku gida, kuma suka banka masa wuta. Ba da jimawa ba, wutar ta mamaye garin gaba ɗaya. A lokaci ɗaya kun rasa mazaunanku, tashi ɗaya kun zama 'yan gudun hijira. Barka da sauraron sabon shirin BBC. Shiri ne da ke zuwa a kowane sati akan labarin waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa. Daga nan Human Angle tare da Niru Ƙayyasai. Ruqayya Sa'idu, 'yar shekara 28, mahaifiyar 'ya'ya biyu, ta yi rayuwa mai kyau a Kano. Mijinta manomi ne kuma yana ciyar da iyalinsa da kyau. Ita kuma tana sayar da ƙuli-ƙuli. Wata rana jami'an tsaro suka ce suna zargin 'yan unguwan da ɓoye 'yan fashi da makami a tsakiyarsu. Suka zo da manya-manyan motoci ɗauke da makamai, sanye da kaki, duk suka tsoratar da mutane. Sun yi wa maza duka a kan hanyarsu, suka hargitsa gidaje. Lokacin duba gidan Ruqayya ya yi, ta fito ta basu hanya. Ba a samu 'yan fashi da makamai ba yayin binciken. Duk da haka, sai da suka tayar da hargitsi a kaku. Ruqayya ta lura gidanta na fitar da hayaki. Jami'an tsaro sun banka masa wuta sun tafi. Ta gudu cikin daji don neman mafaka, tana neman matsugunni a daren. Lamarin da jami'an tsaron suka yi na ƙona gidanta bai haifar da mai ido ba. A cikin kwanaki masu zuwa, tashin hankali ya ƙaru. An ƙona gidaje da shaguna da gine-gine da dama. Daga ƙarshe dai duk garin ya koma toka.
Ni ce ta farko da aka ƙona wa gida. Bayan faruwar lamarin, mun yi yunƙurin sasantawa. Amma da mutane suka lura ba a ɗauki wani mataki ba, sai suka fara ƙona wasu wurare.
Yanzu an watsar da kaku, ba wanda ke zaune a garin. Ruqayya tare da danginta sun ƙaura zuwa Kajuru, inda suke zaune yanzu shekara 3 kenan. Suna zaune ne a wani gida da aka ba su kyauta, amma ba komai a ciki. Ruqayya ko katifa ba ta da shi. Lamarin nan ya sa ta rasa kasuwancinta. 'Yarta mai shekara 12 ma ba ta zuwa makaranta, kuma ba su samu tallafin gwamnati ba. Ko da yake an baiwa mijinta filin noma don sake fara rayuwarsa, duk da dai komai a hankali yake tafiya, amma a hankali suna sake gina rayuwarsu.
Sun kai wa mijina hari, ya yi fama sosai don ya rayu. Yana ƙoƙari ya ci gaba da nomansa a yanzu, duk da ba kamar da ba.
Duk da wahalhalun da Ruqayya ta samu a Kajuru, tana godiya da rayuwarta kuma ta miƙa kanta ga Allah. Tana fatan makoma mai kyau.
Rayuwa ba ta da sauƙi, amma na yi farin ciki da ba mu rasa rayukanmu ba. Allah shi ne ginshiƙi na, kuma koyaushe ina addu'a gare shi. Ya fi min sauƙi idan na dogara da shi.
Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani na da labarin da za ku bayar a birbishin rikici, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin.